يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ذا هديك شادي دوزة رمضان هجرة نزي يكرا تبودة دي مطوة سلسل شدة دي 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 شرند كقص دوزة شدة يكرا تدبو بي دبو مشابه منا جمين تفسير سورة الأعراف دامة شقبا دد آية همسن دبيو إن شاء الله تعالى. Wannan karatu yana ɗauke da bayani akan siffan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad jiinaakum bi kitaabin.
A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Wa laqad jiinaakum bi kitaabin fassalnaahu 'ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuun.
Falakati ji ina sun bi kitabin Allah madaukake ya ce lallai mun je musu da wani littafi fassalna ku ala ilmi, wannan mun littafin mun yi bayanin sa daki daki a bisa wani ilimi. Allah ya saukar da alqur'ani akan wani ilimi, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Alqur'ani yana dauke da shiriya kuma yana dauke da rahama ga mutanen da suke imani da shi. Don haka yasa Al-Qur'ani ya zo ne akan wani tsari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Yana kama da aya ta 166 ta suratul Nisa, lakinnallaha yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi. Allah yana sanar da abin da ya saukar maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saukar da wannan littafin da ilimin sa. Wal mala'ikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Don haka yasa babu dan adam da zai kaga littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'ani Allah ya saukar da shi ne akan wani ilimi nashi. Fassalnahu ala ilmi anzalahu bi ilmi. Allah ya saukar da Al-Qur'ani ne da ilimin sa, ba ilimin dan adam ba. Sai ya za a yi kuwa ilimin dan adam ya gagari ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yanzuruna.
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
هل ينظرون إلا تأويله شن أقوى أبين دسكيجرا akwai abin da suke jira face akiba ta saukar da littafin Allah. Akibar aiko littafin Allah shi ake nufi da ta'awilahu, wato ma yantaziruna illa ma wuidu bihi fil qur'an min al iqam. Babu abin da kafirai suke jira face abin da aka musu alkawari da saukansa na azaba a cikin alqur'ani. Yawma ya'ti ta'awiluhu, ranar zuwan azaban Allah. يقول الذين نسوه من قبل waɗanda suka yi watsi da shi a gabanin zuwan kiyama din, wannan dalilin ya sa muka ce sau da yawa Allah yana kawo kalma ta annabiyar a matsayin watsarwa. Ya ƙoru lalina masu kaga za ka ce sun manta, alhali ba haka ba ne. Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu, ya ma'anarsa yaqulu alladhina taraku al'amala bihi min qablu, waɗanda suka bar aiki da alqur'ani tun kafin zuwan kiyama a wannan lokaci za su yi nadama. Kaga kenan annisyan takan zo da ma'ana ataraku al'amdu kama zakarna, yanda muka yi bayani a karatu na jiya. Wannan yana daga cikin ma'anoni na kalmomi da sukan zo a cikin alqur'ani subhanahu wa ta'ala tattare da siffan Allah madaukaki. Idan aka ce nasuhu yakan zo da ma'anar mantuwa, yakan zo da ma'anar watsarwa, amma anan ya zo da ma'anar sun yi watsi da littafin Allah. Don haka idan azabar Allah ta zo musu za su riƙa cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, lallai manzannin Allah mahaliccinmu sun zo da gaskiya. Ranar da suke ganin azabar da ake gaya musu za ta same su a cikin alqur'ani, a ranar da suke ganin wannan azaba, wato ranar za su tabbatar da gaskiyar alqur'ani. Allah ka saba mu bane. Fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal, a ranar za su rika cewa shin muna da masu ceto waɗanda za su cece mu, ko kuwa za a mayar da mu duniya don mu canza aiki. Wato suna faɗan ɗayan biyu. In ka duba abuwa'ul bayan tafsirin Muhammadu Aminu Shaqiqi mujallal nabi shafi na 17 yace bayyana ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima anna al-kufara idha ayanu al-haqiqa yawm al-qiyama yuqirruna bi anna ar-rusula ja'at bil-haqq, kafirai suna tabbatar da cewa manzannin Allah sun zo da gaskiya, amma ba a nan duniya ba sai an tashi a kiyama. A ranar al-kiyama za su tabbatar ba shakka manzanni sun zo da gaskiya. Wa yatamannawna ahada amrayni, don haka sai suna burin ɗayan biyu, suna fatan ɗayan abubuwa guda biyu. Na farko an yashfa'a lahum shufa'a ubayan fa yunqidhuhu, za a samu mai ceto da zai cece su saboda ya tseratar da su, ko kuwa na biyu yuraddu ila duniya, a dawo da su duniya li yusaddiqu ar-rusula, saboda su gaskata manzannin Allah. Kaga daɗin an dawo da su duniya za su gyara aikinsu, su yi aiki wanda Allah ya yarda da shi, aikin da ba za su yi nadama a kansa ba a lahira. To a nan dai Allah bai gaya mana me amsar da ya ba su ba, illa dai ya faɗa mana cewa ranar da azabar Allah take zuwa, a wannan rana kafirai suna burin abu ɗayan biyu. Na farko suna burin ina ma a ce suna da wani mai ceto da zai cece su. Na biyu suna fatan a ce an maida su duniya don su canza aiki. Fa na'mala ghayra alladhi kunna na'malu, Allah madaukake yace kad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, sun yi asarar rayukansu kuma abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya ya bace musu a wannan rana ta kiyama. Anan Allah bai faɗi amsar ba, amma ya faɗa a wurare da dama cikin alqur'ani, kamar misali a suratul muddathir, wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, idan ma akwai masu ceto to ceton su bai amfana kafirai a ranar kiyama. Kaga kenan babu mai ceton kafirai a kiyama. Sannan cewa da suke ina ma a dawo da su duniya, Allah ya tabbatar mana ko da ya dawo da su duniya din ba za su canza aiki ba, don haka wannan ma ba za a amsa ba. Kamar misali a suratul sajda ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, ya Allah mun gani mun ji, yanzu mun tabbata gaskiya na tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ka mai da mu duniya na'mal salihan, mu yi aikin kwarai, inna muqinun, a yau mun tabbatar da cewa gaskiya ne manzanni suka kawo. Amma sai Allah ya ce walau shi'ina la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in, saboda ka burin kafiri a dawo da shi duniya saboda ya take aiki nan ma Allah ba zai karba ba. Kuma ya tabbatar mana in ma da ya dawo da su din ba za su canza aikin ba. Walau ruddu la'adu lima lahu anhu, da za a maida su duniya, haka ya faɗa mana a suratul an'am, da za a sake tada kafiri a bashi rai, wallahi zai sake kafircewa. saboda idan ya ga ya samu kansa a duniya zai ce ashe duk abin da na gani mafarki ne ashe shirme ne ba idan ya tashi zai ce ai dimuwa ce ta same shi ko ko a mafarki ne sau da yawa idan ka farka daga mafarki sai kai murna ce ashe duk abin da na gani mafarki ne sai kai watsi da shi ka ci gaba da abin ka ko saboda mafarki ai bai da wani tasiri to idan aka dawo da shi duniya tunani zai ai bacci yayi ba kiyama ba ce wannan Allah ya faɗa gurare da yawa cikin alqur'ani saboda haka Allah ya tabbatar da cewa la yuraduna ila dunya marratan ukhra ba a dawo da kafire duniya a karo na biyu don koda an dawo da su ma ba za su canza aikin su ba Allah ka sa mu iya gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwa
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للي الله لهلتن قدري نم هلتن ناكو شين ربكم إن ربكم الله للي لهلتن قدري نم هلتن ناكو شين الله وليني الله الذي خلق السماوات والأرض وليه هلتن سميد كذا bisi tace ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sannan Allah ya tabbata kan al arshi yughshi laylan nahara Allah yana rufe dare da yini ya tsulubuhu hafita yana nemanta dab da dab wato ana dare yini na zuwa ana yini dare na zuwa babu lati tsakanin washamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amri rana da wata da taurari Allah ya hore ma'ana ya hore su akan ubin umarninsa don haka ba sa saba wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ala kusani lahu al-khalqu wal-amru halitta ta Allah ce kuma umarni ma na Allah ce halitta ta Allah ce shi kadai don haka umarni yana ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace tabarakallahu rabbul alamin albarka tana ga Allah mai renon halittunsa mai renon halittai kalman tabaraka sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce tabaraka Allah kaman ta'ala Allah sifan Allah to haka yasa ba ka danganta ta ga kowa in ba Allah ba tabaraka Allah rabbul alamin babu ma littafin da ya magana game da abin da ya shafi albarkan Allah tabaraka wa ta'ala kamar littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Bada'i'ul Fawaid mujallad 185 dan ka duba za ka ga magana da ya mai tsawon gaske game da albarkan Allah subhanahu wa ta'ala. A littafin sharhul aqida ce Tahawiya, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, mujallad 366, yana magana a kan al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ce, wal'arshu fi lugha ibaratun al-sarir, allazi lil-malik. Kun ga Allah tabaraka wa ta'ala, idan zai bayyana girmansa ga halittunsa, mu yakan kawo al'arshin Allah al'arshinsa yayi mana bayani a kansa anan yana gaya mana waye Allah wanda ya kamata ku bauta ma wanda ya aiko littafin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al'arsh idan kana neman mai girma to babu wanda yake Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai ma misali da girmansa Allahn da aka ce ku bauta ma shine ba wanda ya halitta sammai da ƙasa idan aka ce sammai da ƙasa sai ka daga idanunka ka dubi sama kuma ka dubi ƙasa yaya girman su yake idan ka ga girman su to sai kuma ka kaddara girman wanda yake yasa ya ce sun mastawa alal arshi baya ga haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata kan al arshi bayan wannan fa ba wai halittar sammai da ƙasan shine kadai aikin da Allah ya yi ba gudanar da halittar sammai da ƙasan kuma yana hannunsa shi yasa yake yughshi laylan nahara yatlubuhu hafisa shi yake shigar da dare cikin yini ya shigar da rana yini cikin dare ya kawo
dare ya rufe yini, ya kawo yini, ya mamai dare, sannan babu jinkiri a tsakaninsu, shi yasa ya ce ya tsoro kuwa hasita. Wal shamsa, wal kamara, wal nujuma, idan ka daga idanunka cikin samaniya, ka ga rana, ka ga wata, ka ga taurari, to dukkansu musakkaratun bi amrihi, an hore su ne da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne Allahn da ake gaya maka bauta masa, kuma shi ne wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah zai maganar girmansa, yakan kawo batun al'arshi. Menene al'arshi? Ibn Abil Izz al-Hanafi yace ibaratun an sariri alladhi lil malik, asali da darati. Idan aka ce al'arshi, ana nufin karagar mulki, wannan shine ma'anarsa. Asali a darati gadan sarauta, wanda sarakuna suke hawa su zauna ba su kwanta ba. Karagar mulki wanda aka yi shi saboda nuna mulki da kuma inda sarki ke hawa ya zauna saboda gudanar da shugabanci ga jama'a, wannan shi ake kira as-sarir da larabci. To shine al-arshi, domin Allah madaukaki ya bawo misalin haka a suratu Sabai, a suratu Naml, lokacin da yake ba da labarin annabi Sulaiman alayhi salam, al-huda-huda ya dawo yana ba ma annabi Sulaiman labari. Take ce masa inni wajadtu imra'atan tamliku,
inni wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim.
Al-Huda-Huda ya dawo ga annabi Sulaiman yace gaya masa cewa inni wajadtu imra'atan tamliku, na taras da wata mace tana mulkin mutanen Sabai. Wa utiyat min kulli shay, an baka dukkan komai. Ita wannan mata wato tana da kasaita a mulki. Sarauni ya ce mai ƙarfin mulki, shi yasa ya ce wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim, sannan tana da wani wata karaga na mulki mai girman gaske. Kaga Allah ya san cewa gadan sarauta ana kiran shi al'arshi, ko tunda shi da kansa ya faɗa gadan mulkin Bilqis, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, wanda asali sunan bai inganta ba. Malikatu Sabai, gadan sarautanta, Allah ya kira shi da suna al'arshi, sannan kuma nan ya ce mana sun masawa al'arshi. Kaga Allah ya tabbatar al'arshin abu guda ne. Idan aka ce gadan sarautar wannan matan shi ne Allah ya kira shi al'arshi, don haka malamai suke cewa ittifaqan babu wani abin da ake nufi da al'arshi banda karaga na mulki. Karagar mulki shi ne al'arshi. Don haka idan Allah madaukaki ya yi magana game da al'arshi, to Allah yana tabbatar mana halitta ce tashi wacce ya yi saboda mulkinsa, kasaitarsa, wanda babu bambanci a kan wannan. Daidai inda saɓani ya taho ga malamai shi ne abinda Imamu Shaukani ya faɗa a tafsirinsa. Imamu Shaukani ya yi magana a tafsirin ita wannan aya Fathul Qadir a mujallar na farko shafin 478, inda malamai fahimtarsu ta saba ba game da al'arshi ba ne. Al'arshi karagan mulki, wannan babu sabani a kai, babu shakka. A larabci ma'anarsa kenan, har ma a cikin alqur'ani ma'anarsa kenan, tun daga shi Allah ya ba da labari ita wannan sarauniya ya kawo maganar al'arshi. Kaga yana magana ne akan karaga na mulki. Amma inda malamai fahimtarsu ta saba shine cewar Allah subhanahu wata'ala kun mastawa ala al'arsh, sannan Allah ya tabbata akan al'arshi. Wannan kalma ta al-istiwa ita ce aka samu rigima a game da ma'anarta, wanda Imam Shaukani yake cewa ikhtalafa ulama'u fi ma'ana hadha, ya'ni al-istiwa ala 14 qawlan, sai da aka samu fahimta 14. Menene ake nufi da al-istiwa? Allah madaukaki ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki 6, sun mastawa ala al'arshi. Menene al-istiwa din nan? Me ake nufi da istawa ala al'arshi? Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata kan al'arshi. Bayan ya yi magana al-Imamu Shaukani sai ya ce wa ahqquha wa awlaha bis sawab, mafi cancantan ma'anar istawa din nan, mafi dacewa da gaskiya daga cikin bayanin da malamai suka yi, shine mazhabu salafi salih, mazhaba ta magabata na kware waɗanda suka shuɗe, annahu istawa subhanahu alayhi bila kayf, tabbatan da Allah ya yi akan al'arshi ba shi da siffa, bal ala alwajhi alladhi yaliqu bih, tabbatan da Allah ya yi akan al'arshi ya dace ne da fuskar da ta dace da shi Allah ma'a tanazzuhihi amma la yajuzu alayhi tare da tsarkake Allah game da abin da bai dace a jingina shi gare shi ba saboda haka koda fassaran kalman ma ya kamata kada a jingina fassaran da bata dace da Allah subhanahu wataala shine abin nufi da maganar al-Imam Shawkani sai ya ce wal istiwa'u fi lughatil arab idan ka dawo ga ma'anar al-istiwa a harshen larabawa yana daukan ma'ana biyu ne huwa al-ulu wal istiqrar daukaka ana kiransa al-istiwa sannan tabbata shi ma ana kiransa al-istiwa don haka idan aka ce thummatawa ala al-arsh baya ketare ma'ana dayan biyu baya ketare ma'anar sannan Allah ya daukaka a saman al-arsh ko kuma istaqarra ala al-arsh Allah ya tabbata akan al-arsh wannan magana ta Imam Shawkani babu shakka ita ce magana mafi inganci wato idan aka ce istawa ala al-arsh ana nufin Allah yana saman al-arsh ko kuwa Allah ya tabbata akan al-arsh domin dayan biyu ne ko dai al-ulu ko kuwa al-istiqrar Ibn al-Usaymin al-Tahmin tambayar fatawassa majmu'u fatawa wa rasailihi مجلد نفر بوشاد من قليلة إندى شدة يتفى أما تفسير الاستواء تفسير الاستواء إذا تعالى على أرشه باستكرائه عليه إذا أكتش ثم استوى على الأرش سنن ألا يتبت أكن الأرش وأكا فسر الاستواء دع الاستكرار كما رد الإمام الشوكاني فذا ابن الأسيمين يتفى هو مشهور أن يفرق wannan shine abin da yafi shahara daga magabata haka suke fassara kalma ta al-istiwa kuma ibnu qayyim al-jawziya ya ma yi bayani mai tsawo a littafin sa an-nuniyya littafin sa da ya rubuta al-kafiyatu an-nuniyya wa ghayru wato fassara da zaka samu magabata suna yi kalma ta al-istiwa akasari malaman salaf asali abin da suke fassara al-istiwa shine al-istiqrar idan aka ce thumma tawa ala al-arsh bima'ana kuma taqarra ala al-arsh sai Allah ya tabbata akan al-arsh domin kalma ta tabbata ba ta siffanta yanda Allah yake kan al-arsh Allah ya samu gani idan aka ce kuma taqarra ala al-arsh sai Allah ya tabbata akan al-arsh tabbata akan al-arsh ya nuna cewa yana saman al-arsh sannan baya ba ta ma'anar yaya siffan kasancewansa akan al-arsh domin da zaran ya baka siffan kasancewarsa akan al-arshi to an shiga abin da shari'a ta hana shi da abin da Imam Shawkani yake cewa bila kaifin bal ala al-wajhi alladhi yaliqu bi ya kasance an samu tanazzuhu Allah amma la yajuzu alai a tsarkake Allah game da abin da bai dace a hada shi da shi ba to bayan Ibn al-Usaymin yayi magana haka sai yace duk da haka akwai malamai da suka yi fassara wanda ya saba ma al-istiqrar magabata din amma dai akasarin magabata suna fassara kalmar da al-istiwa da al-istiqrar ko kuwa kamar yadda al-Imam Shawkani ya faɗa kalmar tana zuwa da ma'anar al-udhu wa amma tamsiluhu lima la yaliqu billahi bi tafsir al-istiwa ala al-arsh bil istiqrar alai idan aka ce sannan Allah ya tabbata saman al-arsh ko baka da damar kuma ka fassara ga yanda ya tabbata to amma an samu wanda ke fassara da cewa thumma tawa ala al-arsh thumma jalasa ala al-arsh akwai malaman da suka fassara haka wato sannan Allah ya zauna akan al-arsh wal qu'ud sannan Allah ya tsuguna akan al-arsh idan da kaji an ce Allah ya zauna kaga an siffanta shi da halitta ko da an ce Allah ya tsuguna kaga an siffanta shi da halitta to idan har ma'anar kalma za ta siffanta Allah da halitta to raba Allah da wannan kalma shine mafi dacewa Ibn al-Usaymin yace inda zo aka samu irin waɗannan kalmomi yace fa ghayru sahih to bi dacewa anan aka samu inda malamai akasari muka dogara da shi wato shine a nan Najeriya ba mu da malami da ya kai marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai zama fassaran da yake ma al-istiwa shine daidaituwa shi yana ganin daidaitu wannan da al-istiqrar kamar suna da ma'ana guda to babu shakka wannan kalma ta al-istiwa da daidaituwa akwai bambanci da al-istiqrar domin idan ka ce ittaqarra alal arshi ya tabbata kan al arshi amma idan ka fassara shi bi tasawwi ya daidaita da al arshi ka dubi ma'anar ya daidaita da al arshi yana gwada cewa da girman sa da al arshin daidai Allah ya sa mun gani daidaita ya daidaita akan al arshi ma'anar bata baka bata suranta maka cewa Allah ya zama daidai da al arshi ba yana suranta haka saboda haka canza ta daga at-tasawwi ta koma ga asali kalmar da larabawa salaf suke fassarawa al-istiqrar shine mafi dacewa da yawa saboda take jiki da muka yi dan babu malami a Afirka ta yamma kamar gumi Allah madaukake masa rahama amma kar ka manta cewa babu malamin da ya wuce kuskure sannan kasancewar littafansa an buga su hatta a Saudiya sai muka saki jiki dukkan mu muna fassarawa da الرحمن على الأرش توا ميرهما يا دي دي تو أكن على الأرش وطاني كسولي ميرهما استقر على الأرش يا تبت أثمن على الأرش دوني إذا كتشي استوى على الأرش بالتصوي يا دي دي تا كلمر دي دي تا تبا هشان دي كسامو كتشي يا دي دي تا أكن على الأرش دي دي تا جمعنا دي شيد على الأرش سن دي دي الله يسامو كاني دو حكا Ibn al-Usaymin yake cewa ko da dai an samu waɗanda suka irin wannan fassara a cikin magabata amma rashin bin sa shi yafi dacewa na'am an samu waɗanda suka fassara cewa daidaita din kamar yadda marigayi ya faɗa a fassaran kalma ta al-ittiwa akwai ma waɗanda suka ce Allah ya zauna saman al-arshi wasu ma sun ce ya tsuguna saman al-arshi kamar yadda Imam Shawkani yake sai da aka samu fahimta daban-daban na ma'anar kalmar istiwa ala 14 qaulan sai da aka samu fahimta har 14 to ba abin mamaki bane dan an taras a cikin magabata an samu waɗanda suka yi wannan fassara amma dai rashin amfani da kalmar da za ta ba da wata ma'ana na siffanta Allah da halittar sa shi yafi dacewa shine abin da Imam Shawkani yake cewa mafi dacewa a koma ga fassaran as-salafus salih Allah ya samu gani akwai malamin da ake kiransa al-Imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani wannan malami yana da su shahara a cikin magabata ya rasu hijira na shekara 235 shekara sa 901 da mutuwa yau shekarun sa 901 rabuwarsa da duniya babban malami ne shahararre kuma wanda ake alfahari da ilimin sa saboda haka yasa yake da wata inkiya ana kiransa kawamu sunna wannan ikiya ne kamar da yawa idan ka ji an ce imamu ahli sunna sai a ce imamu ahmad ko imamu ahli tauhid sai a ce ibnu khuzaima idan aka ce kawamu sunna to sai a ce abul qasim isma'il bin muhammad al-asbahani menene kawamu sunna mai daidaita sunnar manzon allah wato abin da duk inda aka samu matsala a wata gaba na aqida shi wannan malami kan yi kokarin ya warware matsalar da aka samu wannan hatta a tsakanin ahlus sunna ana samu matsaloli kamar yadda muka ce ma'anar al-istiwa hatta ta sashin malaman sunna an samu sabani ta wajen ma'anarta to ire-iren waɗannan matsaloli qawamus sunna yakan warware su a littafin sa don haka sai littafin sa yake da muhimmanci littafin sa yana da muhimmanci ana kiransa al-hujjatu fi bayanin mahajja sharhu aqidati ahli sunna ana samu sa littafi ne muhimmi in ka mallaki wannan littafin zaka samu da matsaloli na aqida da yawa wanda aka samu rigima sai ka ga ya warware yayi magana akan cewar Allah subhanahu wataala a suratul qaha ayatu 5 ar-rahmanu 'alal arshi tawa ar-rahmanu 'alal arshi tawa mai rahama ya tabbata a saman al-arshi nan yace ahlus sunna masu aqidar ahlus sunna al-iman bi qawlihi ta'ala fi surati taha masu aqidar sunna suna imani da cewa kamar yadda Allah ya faɗa din nan shi mai rahama ne ya tabbata a saman al-arshi wannan babu shakka wannan aqidar ahlus sunna idan aka ce aqidar ahlus sunna ana nufin me zatin Allah baya nan duniya yana saman al-arshi wannan shine abinda Allah ya faɗa ar-rahman mai rahama din nan ina yake Allah da kansa ya faɗa mana alal arshi istawa akan al arshi ya tabbata to aqidar ahlus sunna ita ce zatin Allah shi Allah da zatinsa, idan aka ce zatin Allah ana nufin shi kansa Allah yana saman al'arshi, amma iliminsa yana ko'ina. Ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yana ko'ina, don haka babu inda ya ɓuya ga Allah. Ganin Allah yana ko'ina, jin Allah yana ko'ina, amma zatin Allah yana saman al'arshi. Ya ce wannan aqidar ahlus sunna wajibun tilas ne musulmi ya tada wannan. Wal khawfu fihi bi ta'wil bid'a. Ahlus sunna gaba ɗaya sun ce kai kokarin sanin wani abu game da tabbatan Allah a saman al'arshi din nan bid'a ce, don ba za ka iya ba. Kai kokarin ka san yaya Allah ya tabbata saman al'arshi wannan bid'a ne, kamar yadda al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama wani ya masa tambaya ar-rahmanu ala al-arshi istawa, al-Imam Malik ce kowa ya san ma'anar al-istiwa, amma kokarin sanin siffar istiwa'ullah ala al-arshi wannan bid'a ne, al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama. Saboda haka wa huwa min al-ayati mutashabiha, cewa Allah ya tabbata saman al-arshi yana daga cikin ayoyin al-Qur'ani waɗanda suke da rikitarwa ta wajen sanin ma'anansu. Allati zakarha Allah ta'ala fi kitabi wa radda ilma ta'wiliha ila nafsi, shi ta Allah yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ke sanin fassaran waɗannan ayoyi sai Allah da ya magana a kansu. Saboda haka sai yake amma duk da haka idan muka zo ga ma'anar al-istiwa, wal-istiwa fi kalam al-arab ta'ati li ma'ani, al-istiwa a maganar Larabawa tana zuwa da ma'anoni da yawa. Larabawa sukan ce istawa shay'u idza kana mi'wajjan, akan ce istawa shay'u wato abu ya miƙe, a da ya lankwashe amma yanzu an miƙar da shi, don haka istiwa tana ɗaukar ma'anar miƙarwa, wato fa zahaba iwaju, taqulu sawaituhu fastaqama, wato qawwamtuhu fastaqama, ko dai a ce istawa shay'u idza kana mi'wajjan fa zahaba iwajuhu, idan aka ce an miƙar da abu, wato kaga ya ɗauki ma'ana ta istiwa a harshen Larabci, miƙar da abin da ya zama to lankwasasshe ne, ko tsayar da abin da ya kasance da bai tsayu ba. Wa hadha al-ma'ana la yajuzu ala Allah, idan aka ce miƙar da abu ya kamata a fassara istiwa in Allah da miƙarwa, kaga bai dace ba, saboda kalmar miƙarwa tana suranta halittar Allah, don haka danganta ta ga Allah kuskure bai dace ba. Ya kawo misali da al-istiwa bi ma'anar mumasala, kalmar al-istiwa takan zo da ma'anar kamanni al-mushabaha, saboda haka akan ce istawa fulan wa fulan fi hadha al-amr, wana da wani istawa sun daidaita cikin al'amarin nan, da suna da sabani amma yanzu sun daidaita. Idan aka ce sun daidaita istawa, me ma'anarsa? Al-mumasala, suna da kamanni da juna, da can akwai sabani amma yanzu sun daidaita, saboda haka babu sabani a tsakaninsu. Kaga daidaita shi ma bai dace a jingina shi ga Allah ba, saboda at-tamasul wat-tasawi wat-tashabu, kamanta Allah ne da halittarsa. Shi yasa Allah ya bada misali a suratul hashr yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul
jannati hum al-faizun.
Kaga Allah ya kawo kalma ta at-tasawi wanda take daukan ma'anar al-mumasala wal mushabaha. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, masu shiga wuta da masu shiga aljanna ba sa daidaita. Ashabul jannati hum al-faizun, masu shiga aljanna suke ribanta, wato ma'ana la yatasawa ha'zanil fariqan, ba sa daidaita. Idan aka ce daidaita ana nufin dukkan sun zama wato iri daya, to irin wannan fassara shine kai ma al'arshin Allah, domin idan ka ɗauko kalma ta at-tasawi ka jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'anar istiwa, kaga ya nuna kenan Allah da al'arshin ne suka daidaita. Kamar la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, Allah ya amfani da kalma ta at-tasawi a nan bi ma'ana at-tamasu wat-tashabu, saboda haka shi ma la yajuzu fi haqqi Allah ta'ala. Sannan akwai ma'anar al-istiwa wanda ke zuwa da nufi, shi ma Allah ya bada misalinsa a cikin Al-Qur'ani, suratul Fussilat aya ta 11. yake zuwa da ma'anar nufi lokacin da Allah ya fara halitta ya fara halittan duniya kasa ya fara halittar sannan sama haka ya faɗa da kansa to lokacin da yake magana yake ya gama halittan kasa thumma tawa ila as-sama'i wa hiya dukhalu fa qala laha wa lil ardi ya fawqa awkarha qalat ataina ta'i kaga thumma tawa ila as-sama'i ila aka kawo ba ala ba thumma tawa ila as-sama'i ma'anarsa kafada as-sama'a istawa ilayhi bi ma'na kafada kafada ilayhi wato Allah ya yi nufin sama sai da ya gama halittar kasa sai ya yi nufin sama ba wai ya doshi sama da kansa ba a'a ya yi nufin halittar sama bayan ya halicci kasa saboda haka akan ce istawa alayhi bi ma'ana kafada thumma tawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun thumma qafala ila as-sama'i wa hiya dukhanun Allah ya yi nufin halittar sama a wannan lokacin hayaki ne kurum babu wata halitta fa qala laha wa lil ardi ya taw'an aw karha sai Allah ya ce ma sama da kasa ku zo ku min biyayya da so da ki inji Allah wato da kun so da kun ki ku zo ku min biyayya qala ta sai suka ce a kai na ta'idi na mun zo gare ka muna masu biyayya ya Allah wato umarnin da Allah ya ba mu sama da kasa yace ku min biyayya da kun so da kun ki saboda idan Allah ya umarni dole ne a yi biyayya gare shi sai suka ce a ba ma sai an ki ba ya Allah muna zuwa gare ka a cikin biyayya ataina ta'i muna zuwa gare ka masu biyayya gare ka saboda haka anan ba a cewa ittawa alaihi bi ma'ana kafala sai dai a ce ittawa ilaihi bi ma'ana kafala thumma tawa ila as-sama' bi ma'ana al-qasd amma idan aka ce thumma tawa ala as-sama' yana komawa ne ga hawa hawa kan abu shi ake cewa al-istiwa wanda shine ma'anar al-istikra shi ma Allah ya bada misalin sa a surat al-mu'minun aya ta 28 fa idza sawaita anta wa
man ma'aka 'ala al-funki fa qul alhamdu lillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin
to Allah yana magana da annabi Nuhu alayhi salam Allah ya ce ma annabi Nuhu alayhi salam wa idza sawaita anta wa man ma'aka 'ala al-funki ya kai Nuhu idan kai da waɗanda suka bi ka kun tabbata akan jirgin ruwa kaga kenan sun hauka jirgin ruwa sun tabbata fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin saboda haka sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da mu daga mutane azzalimai saboda haka idan aka ce istawa alayhi ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya fassara shi fa idza sawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki هذا الاستواء هو الاستقرار idan ka tabbata akan jirgin ruwa ka tabbata akan jirgin ruwa lokacin da za a yi ruwan tsufana ko kai Allah ya tsirata da kai ya dora ka akan jirgin ruwa sai ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsirata da mu ga mutane azzalimai qawwamu sunna ya ba da misalan al-istiwa wannan bayan ya gama yace to ليس للاستواء في كلام العرب معنى الا ما ذكرنا باب وتمعنى ده بالعربي يكي amfani da kalmar al-istiwa sai dai ma'anar da muka gabatar anan babu sauran yanda ake amfani da ma'ananta wa idza lam yajuz al-awjuh as-salata idan yana mutum misali uku na farko da muka bada misali uku na farko da muka bada ba su dacewa ga Allah bai dacewa ga Allah ce la yastawi ashabun nar wa ashabul janna hadha al-istiwa wanda yake daukan ma'anar al-mumasala wal mushabaha wat tasawwi la shine ma'anan ar-rahman 'ala al-arshi istawa li rahma ya daidaita in ka ce ya daidaita hadha tasawwi lil mumasala daidaituwa ne na yin kama da al-arshi al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala yace bai dace ba idan ka dawo ga ma'anar al-istiwa wanda yake samu ila ba ala ba wanda ma'anarsa shine al-qasdu shi ma ba haka ake nufi da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yace don haka babu wanda ya rage sai dai al-istiwa 'ala al-arshi bi ma'ana al-istiqrar ya ya tabbatan Allah yake yace majhulun kayfiyat babu wanda ya sani iyakan abin da Allah ya faɗa mana cikin al-Qur'ani kenan ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya tabbata saman al-arshi ya ya tabbata fa kada yi kuma wannan tambaya don babu wanda zai ba ta amsa babu wanda zai bata amsa, hatta annabawan Allah su bada amsa ba. Waɗanda ke maganan da Allah, to annabawan ma babu su. Shi kansa Allah da ya faɗa mana ya tabbata saman al'arshi, bai yi bayanin ga yanda tabbatan yake ba. Sai dai abin da ya gaya mana, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Mutane ba su iya kewayewa da sanin wani abu game da Allah sai abin da Allah ya ga dama a sani. To abin da Allah ya ga dama ka sani shine Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Iyakan abin da ya ga dama ka sani kenan. Bai ga dama ka san yaya ya tabbata saman al-'arshin ba. Ya za a yi kuwa ka sani tunda Allah bai faɗa maka ba. Li'annahu ghaibun wa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Gaibi ne babu kuma wanda ya san wannan gaibin sai Allah. Duk fassaran da zaka yi zaka fassara daidaituwar Allah ne da halittarsa. Saboda halittun Allah ka sani. Idan aka ce yaya Allah ya daidaita akan al'arshi, to kokarinka shine ka fassara da daidaitar Allah da ka sani na halitta. Shi ko Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin Alkur'ani cewa laisa kamithlihi shay'un, babu wani abin da yake zama tamkar misalinsa. Baka iya misalin Allah da komai. Waɗannan bayanai duka Qawwamus Sunna ya yi su a littafinsa, don haka littafi ne muhimmin gaske. Al-Hujjatu fi bayanin mahajja wa sharhu aqidati ahli sunna. Wannan malamin yana da wani abin sha'awa. Yana cikin malaman da lokacin da suka rasu aka samu mutane sun haɗu da na'iza mafi yawa a tarihin duniya. Daga rasuwansa ɗan adam da ya halarci jana'izansa ba kaɗan ba. Kuma wani abin mamaki lokacin da mai wanke gawansa ya zo zai wanke gawar shi, ɗan uwansa ne. Saboda haka ɗan uwa ya fi dacewa ya wanke gawa. Sai dai idan mamaci ya bar wasiya. Ya saka kyalle a hannunsa saboda ya mara sarki, don ana yi wa gawa sarki idan za a yi masa wanka. Ya kai hannunsa al'auransa, gawar Qawwamus Sunna ta buge hannun mutumin. Shi Qawwamus Sunna da kansa ya rufe al'auransa da hannunsa. Saboda haka shi mai wanke gawan bai iya cire hannun nasa ba, haka ya gama wanke gawansa ya bashi. Allah ya masa rahama. To sai dai akwai abubuwa biyu da ya kamata mu sani. Na farko shi ana cewa Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, mai rahama ya tabbata a sama al'arshi. Wannan shine ya fi dacewa. Ba daidai ba ne ka fassara da cewa mai rahama yana saman al'arshi, domin shi Allah madaukake yana da siffofi guda biyu a wuri. Akwai siffatul uluwi, Allah yana da siffar ɗaukaka, sannan kuma al-istiwa yana da siffar tabbata a saman al'arshi. Waɗannan abubuwa guda biyu ne daban-daban, ba ɗaya ba ne. Idan ka fassara al-istiwa da ɗaukaka, mai rahama ya ɗaukaka saman al'arshi, har yanzu baka fassara al-istiwa ba. Mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi, ka fassara al-istiwa da ɗaukaka kuskure. Saboda me? Saboda Allah madaukake yana da siffofi ne guda biyu. Na farko shine sifatul uluwi, siffar ɗaukaka ta Allah. Wannan ba ta da alaƙa da al'arshin Allah. Cewa Allah mai ɗaukaka ne ba shi da alaƙa da al'arshi. Allah ya samu gani. Cewa Allah mai ɗaukaka ne wata siffa ce ta zatin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan aka ce siffan zatin Allah, siffa na ainihin zatinsa, don haka bai shafi aikinsa ba. Amma idan aka ce al-istiwa, siffa ne na aikin Allah subhanahu wa ta'ala, don haka al-uluwu sifatu zati Allah ta'ala, wanda yana zama sifatu lazimul lahu. Idan aka ce siffan zati ne, kaga Allah bai rabuwa da shi. Domin abin da ke bambanta siffan zati da siffan aiki, siffar zati Allah bai rabuwa da ita. Idan aka ce Allah mai gani ne, Allah mai ji ne, Allah mai iko ne, bai taɓa rabuwa da su. Babu lokacin da ake cewa yanzu Allah ba shi da iko, yanzu Allah bai gani, yanzu Allah bai ji, kaga ba zai yi ba. Saboda haka waɗannan siffofi ne na zatin Allah, mulazimatul lahu, wanda suke lazimtar Allah tabaraka wa ta'ala tun asali kuma har abada. Saboda haka tun asali Allah mai ɗaukaka ne, tun asali Allah subhanahu wa ta'ala mai ɗaukaka ne, kafin ma ya halicci al'arshi. Tunda ya gaya mana daga baya ya halicci al'arshi, kamar yanda labari yanzu cikin Sahihu Bukhari, Sahihu Muslim, yanda manzon Allah ya bayani da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa kasancewa babu komi in ba shi ba. Daga baya ne ya yi halittar al'arshinsa, daga baya ne ya yi halittar alƙalami da ya rubuta ƙaddara da sauran halittunsa. Kaga ya gwada cewa tun asali zatin Allah yana da daukakarsa, don haka cewa Allah mai daukaka ne wannan siffar zatinsa. Don haka idan ka fassara istiwa'un da al-quduhu, sai ka ce mai rahama ya daukaka a saman al'arshi, har yanzu baka fassara istiwa ba. Saboda dama tun babu al'arshin Allah mai daukaka ne. Allah ya sa mun gane. Tun babu al'arshin Allah mai daukaka ne. Don haka idan ka ce mai rahama ya daukaka a saman al'arshi, har yanzu ne kana magana ne akan siffan zati, baka kawo siffan aiki ba. Domin da ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa da aka ce thumma istawa, wannan yana nuna cewa aiki ne wanda daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi, ba ainihin siffa ne na zatinsa ba. Ibn Taymiyyah ya yi magana akai da wasu malamai da yawa, kamar misali a majmu'u fatawa mujallal 5 shafin 523, yace uluhuhu ala al-makhluqati wasful lazimul lahu, daukakan Allah a saman halittunsa siffa ce da ta lizimci Allah. Kama anna azamatuhu wa kibriya'uhu wa qudratuhu kadhalik, idan aka ce girman Allah, kasaitar Allah, ikon Allah, ai ba su da farko. Girman Allah ba shi da farko, kasaitar Allah ba ta da farko, ikon Allah ba shi da farko. Saboda haka siffan zatinsa ne, waɗanda su ake kira siffofi da suke lizimtar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bai taɓa rabuwa da su ba. Amma idan aka ce al-istiwa, daidaito kamar yadda ake fassarawa, ko kuwa misali ka ce tabbatan Allah akan al-arshi, wannan aiki ne. Da ka ji an ce al-istiwa, ka gane fi'ilun. Al-istiwa fi'ilun, idan aka ce Allah ya tabbata sama al-arshi, yana aiki ne ko? Aiki yake subhanahu wata'ala, ko aikin nan da yake bi mashi'atihi wa qudratihi. Walihada qala thumma istawa, sannan ya daidaita. Misali a fassarar da muka gabatar haka nan a mujallal na 5 shafi na 122, Ibn Taymiyyah ya yi magana yake cewa al-ulumu daukaka ce ta Allah siffan zatinsa, don haka ba ta da farko. Amma al-istiwa fa aiki ne na Allah subhanahu wata'ala, aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, daga baya ya tabbata saman al-arshi. Don haka kada ka fassara ar-rahmanu ala al-arshi tawa da cewa mai rahama ya daidaita saman al-arshi, saboda daidaita kalmar malamai sun yi magana a kanta, akwai kuskure a kai. Tabbata fa na'am, mai rahama ya tabbata a saman al-arshi. To duk wanda ya san wato daukaka ne na musamman, an san Allah yana da daukaka mazatinsa, wannan asali tun babu al-arshi Allah yana da daukaka. Amma da aka ce ya tabbata a saman al-arshi, wata daukaka ce kuma ta musamman, sabanin wancan daukaka da take siffar zatinsa. Saboda haka yace al-ulu min as-sifati al-ma'lumati bis-sam'i ma'al aqli wa shar'i inda al-a'imma al-musbita. Ahlus sunna gaba ɗaya idan aka ce Allah mai daukaka ne ba sa kokonto a kai, ahlus sunna sun tabbatar da cewa Allah yana tare da daukaka. Wannan daukaka ta samu hujjar ayoyin al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ta dace da tunaninka. Ya za a yi a ce wanda ya halicci duniyar nan akwai wani abu wanda yake sama da shi? Kaga ko a tunanin dan adam bai dace ba. Saboda haka ya dace da ma'al aqli wa shar'i, hujjar ta dace da hankali kuma ta dace da shari'a, cewa Allah mai daukaka ne ko da babu al-arshi, Allah mai daukaka ne. Wannan haka ya faɗa mana misali, yace sabbi hisma rabbikal a'la, kai tasbihin sunan mahaliccinka al-a'la, mafi daukaka. Kaga bai kawo maganar al-arshi ba, wannan siffar zatinsa ne, ba alaka da al-arshi aslan. Allah tabaraka wata'ala mai daukaka ne a zatinsa. Haka kuma inda yake faɗa a suratul an'am aya ta 18, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi,
wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakimu al-khabir.
Haka suratul an'am yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, Allah shike da rinjaye saman bayinsa, ya kawo kalma ta fawqa, saman bayinsa. Wannan yana nuna ne uluwullahi tabaraka wata'ala. A suratul hajj aya ta 62 yace zalika bi anna Allah huwa
zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir.
Zalika bi anna Allah huwa al-haq, wannan Allah ya ce domin Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil abinda suke kira wanda yake koma bayan Allah shine ƙarya duk wani abin da aka bauta mai wanda ba Allah ba shine ƙarya a ƙarshen magana sai Allah ya ce wa anna Allah huwal aliyyu al kabir kaga ba alaka da al arshi a wuri wa anna Allah huwal aliyyu Allah shine mai daukaka al kabir babba saboda ka ba a siffanta Allah da karkanta ba a siffanta Allah da kankanta sai dai a siffanta Allah da girma wa huwal aliyyul kabir wa anna Allah huwal aliyyul kabir Allah shine mai daukaka Allah shine babba wannan yana nuna cewa asali siffan zatin Allah daukaka na tare da ita haka nan a farkon suratul jinn الجنود كتير وأنه تعالى جد ربنا
وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه تعالى مسلم الجنود كيف هذا سنة شوى شي تعالى ميتو كتالي هذا باب ما ألاك على العرش أصلا هل ترى واتو الله سبحانه وتعالى ده هل ترى كوة هل تاسن ده شوار Allah yana tare da daukakarsa wannan dalilin yasa kaga aljannu suna fadin wannan a lokacin da suka musulunta suna cewa Allah mai daukaka ne a zatinsa jaddu rabbina mahaliccinmu mai kasaita babu wanda ya kai shi girma babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala daukaka man takaza sahibatan wala walada saboda kai ibnu qayyim yayi magana cikin madarijus salihin game da uluwullah daukakan Allah da kuma al-istiwa tabbatan Allah a saman al-arshi akwai bambanci tsakanin daukakan Allah da tabbatan Allah saman al-arshi daukakan Allah yana tare da zatinsa ne tun asali kafin ma ya halicci al-arshi amma tabbatan Allah saman al-arshi ba sai da ya halicci al-arshi saboda haka siffan aikin Allah ne saboda haka yake cewa Allah yakan sauko a sulusin dare na ƙarshe kamar da hadisai ingantattu suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana nuna cewa an-nuzul sauka siffa ne na aiki ba siffa na zaki ba siffa ne na aiki haka nan al-istiwa siffa ne na aikin Allah subhanahu wataala amma al-uluwwu fa siffa ne na zatin Allah saboda haka siffan zatin Allah tabaraka wataala a cikin ta akwai al-uluwwu idan ka fassara ar-rahman al-arshi sawa mai rahama ya daukaka a saman al-arshi har yanzu baka fassara al-istiwa saboda daukakar dama can siffan zatin sa ne ibn al-qayyim yace fa inna min lawazimi ismi al-ali idan Allah ya ce wa anna Allah huwa al-aliyul kabir Allah shine mai daukaka Allah shine babba idan aka ce Allah shine mai daukaka to al-uluwul mutlaq bi kulli i'tibar ibn al-qayyim yace daukaka ce sakakkiya da dukkan wata ma'ana idan aka faɗi haka falahul uluwul mutlaq min jami'il wujuh ta kowace fuska babu abin da ke sama da Allah uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul zati idan aka ce Allah al-aliyyu mai daukaka ne to ta ko ina ka dauko Allah mai daukaka ne ta wajen zati babu wanda ya kai Allah ta wajen iko babu wanda ya kai Allah ta wajen ƙarfi babu wanda ke sama da Allah saboda haka Allah shine ke sama komai idan aka kawo kalmata al-uluwwu ta shafi komai faman jahada uluwwu zati faqad jahada lawazim ismihi al-ali saboda haka akwai bambanci tsakanin siffan zatin Allah da siffan aikin Allah siffan zatin Allah daukaka siffan aiki na tabbatan Allah akan al-arshi wannan shi ake kira sifatun fi'iliyya wancan kuma sifatun zatiyya al-ma'ana a takaice ba daidai bane ka fassara kalma ta al-istiwa da ma'anar daukaka sai dai tabbata wannan shine abin da yazo cikin littafai na sunna ko da yake a cikin magabata ko da suka fassara kalma ta al-ulu istiwa da al-ulu daga cikin su akwai al-imamu mujahid wato an samu tabi'ai wannan yana cikin littafin i'tiqadu ahli sunnati wal jama'a na al-imamu al-alka'i akwai malaman da suka fassara al-istiwa da al-ulu misali da aka ce ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa mai rahama ya tabbata saman al-arshi ce mai rahama ya daukaka saman al-arshi an samu tabi'ai da suka yi wannan fassara amma kuma kamar yadda bayani ya gabata, bayanin Ibn Qayyim al-Jawziyya, bayanin al-Imam al-Shawkani, bayanin Ibn Usaymin da sauran malamai, akasarin salaf suna fassara al-istiwa'u ne bil-istikra, ne rahama ya tabbata saman al-arshi, tabbata saman al-arshi baya ba da siffa ga wata halitta. Allah ya sa mu gani. Al-Imam al-Shawkani bayan ya kawo wannan maganar tafsirin Fathul Qadir a mujallal na farko shafi 478 sai ya ce wa qad thabata fil ahadith sahiha sifatu arshir rahman, an samu hadisai ingantattu wadanda suka tabbatar da siffan al-arshin Allah, wa ihaqatuhi bis samawati wal ardi, da mamayewa da al-arshi yayi masammai da kasa, wa ma bainahuma wa ma alaiha, duk abin da ke tsakanin sama da kasa al-arshi ya mamaye shi, duk abin da ke kan sama da kasa al-arshi ya mamaye shi, wa huwa al-muradu huna, yace saboda haka abinda Allah yake nufi da wannan aya ita wato shine yana so wato Allah yana gaya maka shi Allah da yake aiko manzanni zuwa ga mutane, Allah dan da yake so a bauta masa shine fa wanda ya halicci sammai da kasa, Allah na shine fa wanda ya halicci sammai da kasa halittan a cikin kwanaki shida, wanda Allah yana iya yin su a kiftawan ido, malamai suka ce amma yayi hakan ne ma saboda ya karantar da dan adam a bi komai a hankali kar ayi garaje, amma a kiftawan ido Allah yana iya gama halittarsa, amma duk da haka ya ce yayi a kwanaki shida, idan aka ce Allah ya halicci sammai da kasa a kwanaki shida sai ka suranta girman wanda yayi wannan halittar, to duk da haka Allah bai tsaya ba, yace thumma stawa ala al-arsh, sannan Allah ya tabbata a saman al-arsh, me yake so da kai, yana son ka san menene ma al-arsh, domin idan ka san al-arsh zaka gane girman mai halittar duniyar nan wanda yake neman ka bauta masa. Al-Imam Shawkani yace abinda Allah yake nufi kenan da wannan aya, Allah da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah da ya halicci sammai da kasa, kuma shine wanda ya tabbata saman al-arshi, don haka ya kamata ka san ma girman al-arshi, shi Allah ba a kamanta shi da halittunsa, amma za ka iya kimanta girman Allah, to amma al-arshi Allah yana so ka sani, saboda haka yasa yayi bayani a cikin wurare da dama, an samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi mana magana game da girman al-arshi, saboda sanin girman al-arshi zai baka damar wato gane kimar girman Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai dalilai da yawa. Na farko, wannan yana tabbatar mana cewa al-arshin Allah halitta ce mai zaman kanta, ba tatsuniya ba ne. Daga akwai wanda ke gani ai al-arshi sunan wani abu ne kawai, amma bai tabbata ba la. Al-Imam al-Baihaqi a littafin al-Asma' wa Sifat yace ittafaqat aqawinu hadha at-tafsir ala anna al-arsh huwa as-sarir, duk malaman tafsiri sun tabbatar da cewa al-arshi ma'anansa karagan mulki, menene al-arshi? Karagan mulki. Allah da kansa ya fassara al-arshi da wannan ma'ana a cikin al-Qur'ani, saboda haka al-arshin Allah tabaraka wa ta'ala ma'anansa karaga ne na mulki. Al-Imam al-Baihaqi yace duk malaman tafsiri sun yi ittifaqi akan wannan, babu safari, don haka Allah yana son ka gane girman wannan karaga na mulki wanda shine al-arshi, wa annahu jismun khalaqahu Allah, al-arshin nan halitta ce ta Allah tana da jiki, halitta ce ta Allah tana da jiki, wa amara mala'ikatahu bihamlihi, har ma Allah ya yi umarni ga wasu mala'iku suna dauke da wannan al-arshi, wa ta'abbadahum bi ta'zimihi, kamar yadda ka san a duniya nan ibadar ka ita ce kai sallah, kai azumi, ka fidda zakka, to su waɗannan mala'ikun ibadar su ita ce ɗaukan al'arshin Allah, wannan ita ce ibadar su ɗauki al'arshi shine bautan da suke ma Allah, wa tawafi bihi, akwai wasu mala'iku su kuma aikin su shine tawafi ga al'arshin Allah subhanahu wataala, kama khalaqa fil ardi baitan, kamar yadda Allah ya halicci aka samu daki a nan duniya, dakin Ka'aba, wa amara bani adama bi tawafi bihi, Allah yayi umarni gare mu ringa zuwa muna tawafin wannan daki, wa istiqbalihi fi salati, mu rika fuskantar sa idan zamu yi sallah. Al-Imam al-Baihaqi yace to haka al-arshin Allah yake a sama, al-arshin Allah kamar al-qibla ce ta mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala, al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala wurin tawafi ne ga mala'ikun Allah, akwai waɗanda ke ɗaukar al'arshi a matsayin ibada gare su. Saboda haka sai al-Imam Zahiri ya ce, wa fil ayati wal ahadithi wal athari dalalatun ala sihhati ma zahabu ilayhi. An samu ayoyin Al-Qur'ani, an samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, an samu labari na fassaran magabata waɗanda suka tabbatar da abin nan da ahlus sunna suka tafi akai. Wato wannan bayani game da al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala. Babu shakka al'arshi halitta ce wacce tana nan, wannan ittifaqan babu wani malami sunna da ya jayayya akai. Kai ka duba Fathul Bari Kitabut Tauhid babu wa kana arshuhu 'alal ma, al-Imam Bukhari yayi magana akai. Allah ya tsora al'arshinsa akan ruwa. Sai al-Imam Bukhari yayi babi da yayi babi ya kawo hadisi na 6982 karkashin sharhin wannan hadisin Ibn Hajar yake cewa wa annal arsha khalqun, al'arshin Allah halitta ne, makhluqun tahmiluhu al-mala'ika, wata halitta ce da mala'ikun Allah suke daukanta. Fa la yastahilu an yumasu al-arsha idha hamalu, don haka idan aka ce al'arshi halitta ne, mala'iku suna daukanta, sai ce to yanda ka san in ka dauki kaya kana taba shi kenan da hannunka, haka waɗannan mala'iku suke taba al'arshin Allah. Da ce mala'ikun suna taba al'arshi, kaga ya tabbata cewa halittar Allah ne. Wannan shine abu na farko. Na biyu, al'arshin nan yana da girma, saboda haka yasa Allah yake wato son mu san girmansa, saboda mu kimanta girman Allah. Idan Allah yake ya tabbata saman al'arshi, to yaya al'arshin girmansa yake? Allah ya faɗa mana tabbas al'arshi yana da girma a cikin Al-Qur'ani a wurare da yawa. Kamar misali a suratul Tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
Wannan ita ce maganar Allah a ƙarshen suratul Tauba. Yana magana game da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lallai hakika manzo ya zo muku daga cikin ku kanku, aka ciro mutum guda aka bashi manzanci. Saboda haka ba wani mutum ne ba ko ba, dan gida ne kun san shi. Azizun alaihi ma anittum, duk abin da zai wahalar da ku abin nan babba ne ga manzon Allah. Manzon Allah bai san abin da zai wahalar da dan adam. Harisun alaihi, mai tsananin kwaɗayi ne na alkhairi gare ku. Bil mu'minina ra'ufur rahim, ga masu imani mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai. Bayan ta wata fakul hasbi Allah, in sun juya baya, to ka ce Allah ya isar min, tun da ni na idda takona, la ilaha illa huwa, babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba. Alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara. Idan ana maganar ƙarfi ne ba kamar Allah. Wa huwa rabbul arshil azim, don ku shi ne ma mai renon al'arshin nan mai girma. Idan aka ce al'arshin nan mai girma, Allah ya mallake shi, to akwai abin da ya gagari Allah. Saboda haka dan kafire sun ki imani da ni ba komai bane. Kaga a nan ƙarshen sura ne Allah ya tabbatar mana al'arshi yana da girma. Wa huwa rabbul arshil azim a suratul mu'minun. Allah ya ce qul man rabbus samawati
as-sab'i wa rabbul arshil azim. سيقولون لله قل فلا تذكرون.
قل من رب السماوات السبع كتواي من حلتا سمي بقوي ورب الأرش العظيم كما وانيني من كلا واد الأرش النمي جرما. وانا سورة المؤمنون سورة المؤمن كاقا نما الله يتبت دا الأرش كنا دي جرما اشكينا القرآن rabbul arshil azim, mai kulawa da al'arshin nan mai girma. A suratul mu'minun, a suratul namli, lokacin da al-Hudhud ya dawo ga Annabi Sulaiman, yana bashi labarin ya tafi wani yanki na duniya, yankin Sabak, ya samu mace sarauniya tana mulki, tana da karaga mai girma. To amma al-Hudhud, saboda almajirin annabin Allah, yana da karatu, saboda haka bai gama maganarsa ba sai da Allah ya take kawo magana game da al'arshin nasa wajadtuha wa
qawma yasjuduna lishamsi min dunillah وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
الهدى هدى يتي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ناترز دوانن سرونيا دمتا ننتا سنا سجودا غرانا من دون الله ميمكن الله ميمكن سي سجودا غرانا سنا روترانا الهدى هدى سنسو تيغي مانو سليمان عليه السلام wannan tsuntsun yana gaban annabin Allah ba karamin halitta bane saboda kai yana da karatu yana da tauhidi yana da zurfin ilimi ya tarar da sarauniya na bautan rana da jama'anta amma buga shi tana da karagan mulki mai girma shine sai ke magana wanda Allah ke bada labari wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su fa saddahum anis sabil fa hum la yahtadun shaytan ya kange su game da tafarki don haka ba su samu shiriya Allah yasjudu
lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun
Allahu
la ilaha illa huwa rabbul arshil azim
wannan dukkan maganar al-huda Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah shine mai kulawa da al-arshi mai girma. Kaga al-huda ya faɗi cewa wannan sarauniya tana da babban karaga na mulki. Ba amma bai rufe magana ba sai dai yace to fa in ana maganar karagar mulki ne babu kamar na Allah. Karagar mulki babu kamar na Allah saboda haka ita aqidar ahlus sunna ita ce dole ka yarda al-arshi in ana magana halittun Allah babu wanda girman sa ya kai al-arshin Allah don haka Allah yake ta siffanta shi a cikin ayoyin al-Qur'ani al-arshul azim al-arshi mai girma idan Allah zai magana akan al-arshi ko zai ce al-karim ko al-azim wanda ya zo cikin lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbata cewa al-arshi halitta ce ta Allah mai girman gaske Ibn Taymiyya majmu'u fatawa mujallad 5 shafi na 136 yace ilm ya kamata ka sani kai dan uwa musulmi annal arda qad ittafaqu malama sunna sun yi ittifaqi duniyan nan da muke kanta ala annaha furawiyatu shakli dun malama sunna sun tabbatar da cewa duniyan nan siffanta kamar kwallo ne siffanta kamar kwallo ne haka idan kai ta tafiya yamma zaka dawo ka kullo ta gabas in kai ta tafiya ta kudu zaka dawo ka kullo ta arewa abinda Ibn Taymiyya yake kenan annaha qurawiyatu shakli lati lakhtilafa fi babu sabani a tsakanin malaman sunna tun kafin Bature yazo ya ce a duniya tana siffan kwallo malaman sunna da dadewa sun san da wannan kamar yadda Ibn Taymiyya yake magana rasuwarsa yanzu shekara 700 kai kaga an dade mu musulmai mun dade da sanin cewa ita duniyar da muke kanta suran wato kwallo ne wa hiya fil ma'il muhit bi aktsariha Ibn Taymiyya yace kuma ita duniyar da muke kai din nan tana tsundume ne a cikin ruwa teku ne ya mamaye ta idil ya bi su asulu idan kana maganar busasshen wuri da ke kan duniyar nan ka kasa duniya kashi bakwai kashi daya shine yake bushe kashi shida kashi daya cikin shida shine yake bushe kashi biyar ko duka ruwa ne kaga wannan ba Bature ya faɗa amma tuntuni malama suna sun sani duniya din ka kimanta girmanta yace muhita wa hiya fil ma'il muhit tana cikin ruwa ne da ya kewaye ta ruwan da ya kewaye duniya shine kamar kashi biyar cikin shida na halittar duniyar gaba ɗayanta wa ziyadatu bi qalilin ya ma dara kashi biyar cikin shida an samu dan kari wal ma'u aiban mukabbabun min kulli janibin lil ardi sannan ruwan ba wai a kwance yake a malala ba haka yake wato ya mamaye dukkan sararin kwallon duniyar ita kanta don haka ba wai flat bane a'a yana asifa da kwallo والماء الذي فوقها بينه وبين السماء saboda haka akwai ruwa kenan a saman ainihin doron kasa kafin iska na samaniya kama bainana wa bainaha mimma yali ru'usana don haka idan ana magana ina ne sama laysa tahta wajhi al-ard illa wasfuha idan ka nuna kasa to tsakiyar kasa ne amma idan ka nuna sama ba kasa ba idan ka nuna kasa wato yana zaka tafi ne zurfi har dai ka fita karkashin kasa ta wancan gefe amma idan ka nuna sama ba ba kasa bane yace don haka idan muna maganar samaniya ba doron duniya muke magana ba muna maganar samanka saman halittar Allah sannan yace samar halittar Allah din ita ma ba siffa guda take ba yana cewa fala yakunu lana jihatun bayyina illa jihatayn dan adam yana da nahiya biyu ne sama ko kasa al-ulu was-sufl wa inna ma taqtarifu al-jihatu bi ikhtilafi al-insan fa ulu al-ardi wa tuha min kulli janib ina ne saman kasa shine doronta wa asfaluha ma tahta wajhiha ina ne kasan kasa shine karkashinta don haka idan aka ce Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka al-arshi a sama sai na zaka suranta ba ta kasan ka bane ta saman ka yace saboda haka taurari da Allah madaukaki yayi وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها يتي كمريان دا روا تماما يدونيا سنن يتي وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض سما الدنيا كما محيطة بها إتما تماما يدونيا ثم ذاك إذا أكتي سما انتا كركة وكا ويأخي إن دبايا زما sanar da samaniya gare ka dan in ka nuna sama to babu shakka nan ne samaniya take sannan kasan ma inda zaka nuna sanar da samaniya na kasan ka saboda samaniya ta mamaye duniyar gaba ɗayan ta kamar yadda ya misali duniya ruwa ya mamaye ta samaniya ta mamaye duniya yace fasaniya in ka je sama ta biyu kurawiya ita ma a siffan kwallo take ita ma ta mamaye sama ta daya yace wa kazalikal baqi har dai ka je sama ta bakwai wato kamar halittan koyi ne Allah ya samu gani kamar halittan koyi ne don haka ita duniya tana cikin sama ne saman kuma tana ta mamaye duniya sannan sama ta biyu ta mamaye sama ta daya sama ta uku ta mamaye sama ta biyu har dai akai sama ta bakwai yace bayan sama ta bakwai fa sai al-kursiyyu fawqa al-aflaki kulliha kursiyyun Allah shi yake saman ainihin waɗannan samaniya kursiyyun Allah yana saman wannan samaniya da Allah ya tashi magana akan kursiyu sai yace wasi a kursiyu hussamawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci fadin samai da kasa saboda haka kursiyun Allah ya mamaye saman bakwai zuwa sama ta dakin gaba daya wato kursiyun Allah ya dauke duka halittar samai da kasa sai yace to wal arshu fawqa al kursiyu baka isa ga al arshi sai ka wuce kursiyun Allah idan ta wajen girma ne yace nisbatul aflaki wa ma fiha bin nisbati ila al-kursi idan ana maganar girma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana fassara ya mana bayani a cikin wani hadisi yana cewa idan za a kwatanta girman kursiyu da sauran halitta ka halqatin fi falakin kamar zube ne zube a jefa shi a hamada ya za a yi wannan zube kai girman wannan hamada din to haka kursiyu yake kan sammai bakwai yana cewa wal jumlatu bin nisba ila al arshi ka halqatin fi falajin haka shi kansa kursiyu da za a dora shi akan al arshi bai wuce kamar zobe ne aka jefa shi a sararin wato fili ba akwai hadisin Abu Zar Gifari wanda ya bayani akai domin Abu Zar Gifari yace da kaltu masjid wata rana na shiga masallaci idan aka ce na shiga masallaci yana nufin tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka don shi ne ake nufi da Masjidul Haram na shigo masallacin Makka tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba fara'aytu Rasulullahi wahdahu sai na ga manzon Allah yana zaune shi kadai sai ya ce kai alhamdulillah na samu wata damar da zan ɗebi ilimi ne kadai fajalastu ilayhi sai na zo na zauna kusa da manzon Allah fa kuntu sai na ce ya Rasulullah ayyuma ayatin unzilat alayka afdal wace aya ce aka saukar maka wacce ta fi daraja qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul kursi ayat da aka saukar min da ta fi daraja ita ce ayatul kursi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bayani masabawatu sab'u fil kursi sammai bakwai ba su zama komi ba inda za a gwada girmansu da kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falaj ace kamar zobe ne ko warwaro ka jefa shi wato a daji ka jefa zobe a daji ya za a yi ace girman zobe ya kai girman daji kaga sai ma an wahala kafin a gano zobe idan mutum aka ce tafiya ta same shi a ce tazaran tsakanin nan ne da misali a ce cikin garin Abuja sai a ce to zobe ya bata tsakanin Gwagwalada da Abuja ana so ku nemo shi kaga aiki ya same ka bare manzon Allah ya ce idan ana maganar girman sammai bakwai da kursiyu to kamar zobe ne ya bata a ainihin sararin hamada a hamada rairayin yashi a daji mulqatin fil ardi a ce ka je ka neman zobe nan kaga ba a maganin zobe ko ba a maganin sa saboda girman kursiyu ba ka ganin sauran halittar sammai da ƙasa saboda girman kursiyu sai manzon Allah ya ce wa fadlul arshi ala al kursiyi ka fadl tilka al falati ala tilka al halqa girman al arshi kuma inda za a kwatanta da girman kursiyu kamar zobe ne ya bata a daji a ce ka je ka nema idan aka dora kursiyu akan al'arshi ba a ganinsa la haula wala quwwata illa billah to sannan Allah yake cewa wannan al'arshin a saman sa ya tabbata sai ka kuma kimanta girman Allah wannan dalili yasa Ibn Taymiya yake cewa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da yayi magana game da girman sa da yayi misali game da girman kursiyu da al'arshi a ƙarshe sai ya ce wa maqadarullahi haqqa qadrihi su mutane ba su ma kimanta girman Allah ba su ma kimanta kusan ma yanda girman Allah yake ba wannan labarin na Abu Dharr yana al asma'u wa sifat na al imam al baihaqi hadisi 861 yana da hanyoyi da yawa hadisin malamai da yawa sun kyautata shi kamar ibnu kathir a littafin tarihin sa saboda farkon al bidayah wal nihaya ibnu kathir ya rubuta magana game da tarihin halitta to anan ya kawo magana game da al'arshin Allah ya kawo hadisin Abu Dharr al-Ghifari yace wal hadithu bi majmu'i turuqi hasanun li ghairihi wa fihi dalilun al farq bayna al kursiyyi wal arsh wannan hadisin Abu Dharr al-Ghifari yana tabbatar mana akwai bambanci tsakanin kursiyyun Allah da kuma al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala kowannan su yana da girma kursiyyu yana da girma shi yasa Allah ya ce wa fi al kursiyyi samawati wal ardh idan ana magana al'arshi ba Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim shi al'arshi Allah bai ma kamanta mana girman sa da komai ba amma kursiyu Allah ya kwatanta mana girman sa dan yace wasi'a kursiyuhu samawati wal arda amma al'arshi ba sai dai a ce al'azim kaw saboda babu abin da ya kai al'arshin Allah girma babu abin da zaka iya kwatanta girman sa da girman al'arshi saboda haka sai aka bashi siffa ta al'azama wanda kuma tana cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala akwai dalili na uku shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yayi bayanin matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira ta Juwayriya wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita karaja min indiha bukra manzo Allah ya fita daga gidanta wato yana kwana wajenta manzo Allah ya fita daga wajenta ya je masallaci hina salla subha wa hiya fi masjidiha ya da sallar asubahi ita kuma Juwayriya tana zaune a masallacin ta wato wurin sallar ta a gidan tana da wani wuri da take tana salla Annabi sallallahu alaihi wasallam dama in ya tafi masallaci sallar asubahi bai dawowa sai rana ta daga yayi sallar walha thumma raja'a ba'da an adha Abdullah ibn Abbas yace to manzo Allah ya dawo gida bayan walha ta daga wanda ya jalisa ya tarasa Juwayriya tana zaune a wurin da ya barta wannan yana nuna cewa kamar yadda ake son maza su yi zikiri bayan sallar asuba haka nan su ma matan ake son su yi zikiri bayan sallar asuba a gidajensu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu Juwayriya ma zilti ala al hal allati faraktuki alaiha yanzu biki bar halin da na rabu da ke ba baki bar wannan gurin ba kamar yadda na barki a sallar asuba kina zaune tun lokacin har yanzu qalat na'am sai tace kware ko ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle kin yi kokari kaga manzo Allah ya yaba ma zikirin da tai sai yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salata marrati amma kin ga rabuwa na da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku. Annabi yana so ya karantar da ita ya ƙara mata zikirin da za ta yi saboda ta samu lada. Saboda ka sai manzon Allah ya ce bayan rabuwa na da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu amma sau uku. Law wuzinat bima qulti mundu al-yawm la wazanatunna. Da za a auna nauyin abin da kika faɗa tun daga bayan sallar asubahi kike zikiri har zuwa yanzu, da za a tara wannan zikirin a gwada nauyinsa, sannan a gwada da nauyin kalma hudun nan da na faɗa sau uku, kalmomin nan da na faɗa sau uku ɗin nan, waɗannan kalmomi guda hudu nauyinsu ya fi duk abin da kika faɗa daga sallar asubahi zuwa yanzu. Saboda haka kenan wata kalmar zikiri ta fi wata. Zikirin Allah tabaraka wa ta'ala suna da falala daban-daban. Manzon Allah yake ga kalmomi sai karanta da ita. Subhanallahi wa bihamdihi. Wannan kalma na faɗe ta arba'a kalimatin. Adada khalqi. Subhanallahi wa bihamdihi, yawan halittun Allah. Wa riba nafsihi, da kuma gwargwadon yardan Allah. Wa zinata arshihi, da kuma daidai nauyin al'arshin Allah. Wa midada kalimatihi, da kuma yawan tawadar da za ta rubuta kalmomin Allah. Ya za a yi a samu yawan tawadar da zai rubuta kalmomin Allah? Kalmomin Allah suna da yawa. Yardan Allah tana da yawa. Halittun Allah suna da yawa. Halittun Allah suna da yawa. To amma daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zinata arshihi, nauyin al'arshin Allah. Me yasa manzon Allah ya faɗa haka? Saboda me ya tabbatar mana babu abin da ya kai al'arshin Allah nauyi. Saboda haka yasa ma aka samu mala'iku da aikinsu shine ɗaukan al'arshi. Babu abin da ya kai al'arshin Allah nauyi. Babu abin da ya kai al'arshin Allah girma. Ibn Taymiyya a Majmu'u Fatawa mujallar 6 shafi na 1553 yace fa hadha yubayyinu anna zinata al'arshi asqalu al-awzan. Dan haka wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa al'arshin Allah shine yafi duk wani abu mai nauyi daga cikin halittun Allah subhanahu wataala. Kamar yadda muka ce, abu na hudu shine al'arshi yana da wadanda ke daukansa. Daukansa ya zama ibada gare shi. A suratu Ghafir Allah madaukake ya ce alladhina yahmiluna al'arsha,
alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَدَنَا سُكِيَ دَوْكَنْ الْعَرْشِ اللَّهِ لَقَ يَتَبَتَا فِيمَنْ سُدَوْكَنْ الْعَرْشِ اللَّهِ وَمَنْ حَوْلَهُ دَكُمَ وَدَنَا سُكِيَ وَيَدَ الْعَرْشِ اللَّهِ لَقَ أَنَا مَقَنَا مَلَائِكُ كَشِبِيُ. Masu ɗaukan al'arshi aikinsu kenan. Waɗanda ke kewaye da al'arshin Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi, suna godiya ga Allah mahaliccinsu. Wato ashe hatta waɗanda ke ɗaukan al'arshi suna zikirin Allah. Wa yu'minuna bihi, suna imani da Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, har ma suna nema wa masu imani gafaran Allah. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya Allah mahaliccinmu, rahamarka ta yalwaci komai, iliminka ya yalwaci komi. Waɗannan mala'iku suke faɗa. Iliminka ya yalwaci komi, wato ka san komai. Sannan idan aka ce rahamarka ta yalwaci komai, rahamar Allah tana kan musulmi, tana kan kafiri, tana kan na ƙware, tana kan na banza. Mala'iku suke cewa to tunda kai ya Allah rahamarka ta yalwaci komi, muna roƙonka faghfir lillazina tabu, ka gafarta wa mutane da suke duniya waɗanda suka tuba, wata babu sabilaka waɗanda suka bi tafarkinka, waqihim azabal jahim, ya Allah ka tare waɗannan mutane daga azabar wuta. Kaga mala'iku suna son mu kware. Ka duba nisan da ke tsakaninmu da waɗannan mala'iku, nisan da ke tsakaninmu da waɗannan mala'iku, ka duba yawan halittun Allah tsakaninmu da waɗannan mala'iku. Babu wanda ya san halittun Allah sai shi kansa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ba wanda ya isa ya ce maka ga yawan halittun Allah, wallahi sai dai shi Allah. Wani abin mamaki sai da na mai da shi zama ɗabi'ata, nakan yawaita bincike mai turawa suka gano sabo, na mai da shi ya zama ɗabi'ata saboda in san yaushe ne Bature zai ce yau na gama kirga halittun Allah da suke duniya. Ina yawan bincike a kai, me aka gano sabo? Wallahi tsawon shekara tun daga baɗi har zuwa yau babu satin da bana ganin Bature ya ce an gano abin da da ba a san akwai ba, ko dai a cikin ƙwari, ko a cikin tsuntsaye, ko a cikin dabbobi, ko a cikin halittun da ke ƙarƙashin ruwa. Har yau ba ɗan adam da ya tantance yawan halittun Allah da suke duniya. To bari kuma halittun Allah da ya yi gaba ɗaya su wai san yawan. Amma duk da haka mala'ikun da ke ɗaukan al'arshi ka duba darajarsu, ba su tuna kowa ba sai ɗan adam. Ya Allah ka gafarta wa mutane da ke duniya waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, matukar sun bi tafarkin manzon Allah, ka gafarta musu, ka tsare su daga azabar wuta. Suna cewa rabbana
rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim.
Rabbana ya Allah mahaliccin mu, adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah ka shigar da su gidajen aljannan nan waɗanda kai musu alkawari, ko ba su kadai ba, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, ka hada su da iyayensu da matansu da ƴaƴansu in dai na kwarai, ka hada su duk a gidan aljanna yanda suka zauna a duniya su kuma hadu familin ya hadu a lahira, da kai da matanka da ƴaƴanka a samu dukkan shiga aljanna. Allah ka samu su mudaci. Innaka antal azizul hakim, lalle kai ne mabuwayi, babu abin da ya gagare ka, alhakimu kuma kai ne mai hikima. Ba su kare sa ba har yanzu.
Wa qihimus sayyi'at wa man taqin sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawzul 'azim.
Wa qihimus sayyi'ati, ka tsare su daga aibu na ƙananan laifi. Don haka yasa manzo Allah cikin hadisai da yawa yake tsawatar mana, yake tsoratar da mu game da ƙananan laifi waɗanda muka rena. Da yawa laifin da ka rena shi ke hallaka ka. Su ake kira as-sayyi'at, suna cewa wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ka yarda ka rena ƙananan laifi. Waɗannan ƙananan laifi su ne idan aka tara su sai su samar da kiraren da zai babbaka ka. Wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Wannan ya tabbatar mana akwai mala'iku waɗanda suke ɗaukan al'arshin Allah, kuma ya gaya mana yawansu a suratul haqqa, wa shaqqati as-sama'u
wa shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala ardaiha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya.
Wan shaqqati as-sama'u fa hiya yawma idhin wahiya, sama za ta tsatsage. Allah madaukake ce ita samaniya a wannan ranar ba ta da ƙarfi. Kaga dai rufin sama har zuwa yau babu labarin da lokacin da ya tsage, amma Allah ya ce idan kiyama ta tsaya, samaniya da kake gani ginin da Allah ya yi shi nan ba shi da ƙarfi, zai tsatsage. Wal malaku ala arja'iha, ga mala'iku a sansanin sararin samaniya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, kar ka ɗauka yawma idhin yana tabbatar da ɗaukan al'arshin Allah sai a ranar kiyama. Mala'iku takwas suke ɗaukan al'arshin Allah, kamar yadda Ibn Taymiyya ya tabbatar a cikin Minhajus Sunnatin Nabawiyya mujallad shafi na 511. Akwai hadisai waɗanda ke nuna haka. Yana cewa fa akhbara anna lahu hamada, Allah ya tabbatar mana akwai masu ɗaukan al'arshi la wahidan ba mala'ika ɗaya ba. Wa annahum kulluhum mu'minun, Allah ya tabbatar mana masu ɗaukan al'arshi gaba ɗayan su babu kafiri, mala'iku ne dukkan su masu imani ne. Musabbihuna bihamdi rabbihim mustaghfiruna lilladheena amanu, yace wa idza qila hadha ikhbarun 'anil hamlil mutlaq laysa fihi annahu lam yazallahu hamala, ba wai yana nuna cewa Allah ba shi da masu ɗaukan al'arshi ba. Idan aka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin, wani zai ɗauka ai sai a kiyama ne za a ɗauki al'arshin Allah, a'a, wancan aya ta bakwai ta suratu Ghafir ta tabbatar mana al'arshin Allah har yanzu akwai masu daukar shi allazina yahmiluna al'arsha wannan fi'ilin mudari ne ko waɗanda suke daukan al'arshin Allah kaga a yanzu akwai masu daukan al'arshin Allah ana cewa guda hudu daga cikin suna cewa subhanallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmika wa arba'un minhum yaqulun guda hudu kuma sauran suna cewa subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afwika ba'da qudratika ka'annahum yanzuruna ila a'mali bani adam manzo Allah yake karantar da mu irin zikirin da waɗannan mala'iku suke wannan zikirin yazo a cikin muktasar ulu للغفار لتاتنا الإمام الزهبي دي ربوتا أكام توككا الله واند محمد ناصر الدين الألباني يمسا تكريج واند ذكر يا ذو تشكو ما إسناد حديث ينا دكال في ذكر دا ملايكون سكي واند كي توكيدا على عرش الله ذكر شي كان سينا دا علاقة دمو يان أدم دمو تي دونيا ذكر دا سكي ما الله شي كان سذكر فاتن الخير تكي منا سبحانك اللهم وبحمدك تسكيا تبت غريك يا الله بوديا تنا غريك لك الحمد بوديا تبت غريك على علمك دون حقوري دكتكي دشي بعد علمك باين كاسان أن تابا مكا دواء اكي مغانا بدو مونا دونيا بي كي تابا ما الله ملا يكوبا تابا ما الله كاغا حتى ذكر الناس ينا دا علاقة دا علم بوديا تبت غريك سبو دا حقورين كباين كاسان sauran mala'iku hudun kuma suna cewa subhanaka allahumma wa bihamdika tsarkiya tabbata gare ka ya allah godiya tana gare ka lakal hamdu ala afwika godiya tana gare ka saboda kana yafewa ba'da qudratika bayan kana da ikon kai azaba amma sai ka yafe da wa ake kaga da mu ne wato sai zama kamar suna roƙon allah ne gafarar gare mu wanda kuma ita ce ibadar su shi yasa manzon allah yace ka annahum yanzuruna ila a'mali bani adam kamar dai suna kallon ayyukan dan adam mala'iku ne masu tsananin girma idan ka duba girman al'arshin Allah tabaaraka wa ta'ala wanda manzon Allah yake cewa ma baina shahmati udhnihi ila atikihi mala'ika guda tsakanin fatar kunnansa zuwa kafada ba tsawon jikinsa gaba ɗaya ba daga fatar kunne ta zarar da ke tsakanin fatar kunne da kafada manzon Allah yake masiratu 700 amin tafi shekara 700 tsakanin fatar kunne jelar kunnen nan da kafadarsa ba wai tsawon kansa ba ba wai tsawon hannunsa ba ba wai tsawon jikinsa zuwa kafafunsa ba tsakanin jelar kunnensa da kafadarsa manzo Allah ya ce da shekara 700 wata riwayar ma manzo Allah ya ce maqtaqu tsayru sab'a mi'ati ali gudun irin na tsuntsu ba da dan adam ba sai yayi tafiyar shekara 700 kafin ya rasa wannan ya inganta yana sunnatu sahiha hadisi 151 da sahihu jami'i sahih hadisi 184 saboda haka lallai al'arshin Allah halitta ce al'arshin Allah yana da masu daukar sa al'arshin Allah yana da kafafu wannan ma ya zo cikin hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine takaitaccen bayani da ya kamata mu yi akan al'arshi sai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah maza kuke gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya ko ya halatta mutum ya fitar da zakka ya ba ƴaƴansa mata da suka yi aure saboda kasancewarsu ba su da wadata halal ne mutum ya fitar da zakkansa ya ba ma ƴaƴansa ko iyayensa halal ne amma akwai sharadi idan ba su dogara da kai ba idan iyayen ba su dogara da kai ba to zaka ba su da zakka idan yaran naka ba su dogara da kai ba zaka ba su zakka saboda haka kamar misali akwai wanda zai zama iyayensa sun dogara da shi shi yake ba su abinci ko da yake gidansu daban nashi daban shi yake kulawa da mazaunin su sutura su abincin su to ba zai ba su zakka ba amma ya zama iyayen suna da madogaro ya zama mahaifinsa yana da abin da yake shi ma yana da sana'arsa ya zama mahaifin nasa mawadaci ne matalauci ne kaga yana da damar ya dauki zakka ya bashi tunda bai dogara da shi ba wanda yana cikin majmu'u fatawa mujallad 25 shafin 60 saboda haka idan aka ce yara mata a aika musu zakka ba laifi bane amma akwai sharadi na biyu shine ita zakka ana fitar da ita ne a garin da aka samu dukiya ana fitar da ita ne a garin da aka samu dukiya wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Mu'ab ɗan Jabal, idan ka karɓi zakkar mutanen Yaman, ka rabar wa mutanen Yaman. Wato, zakka ana karɓanta ne a gari kuma a rabar da ita a wannan gari. Malamai da yawa sukan ce babu laifi don an aika ma ‘yan uwa waje da gari, amma abin da za a aika ɗin kar ya zama yana da yawa kaɗan ne. Mafi yawan dukiyar ya zama an raba ta ne a garin da aka same ta. Saboda haka ba laifi don an aika ma ‘ya’yan da aka haifa, mata, gidajen mijin su inda ba duka dukiyar ba ne kaɗan ne daga dukiyan, kamar yadda ya zo cikin fatawar Lajina, mujallar na 9/1416. Wanda ya ce afkar da ake bayan sallar farilla ko za a iya su bayan sallar nafila, kamar misali zikirin da ake bayan sallar farilla a zahar la'asar magariba a isha'i sallar juma'a, ana iya yi a bayan sallar nafila? Babu hujja. Saboda manzon Allah duk sa'ilin da ya magana akan waɗannan zikiri yakan ce ba'da salatin maktuba, al maktuba sallar farilla. Tunda manzon Allah ya ayyana gurin da ake zikirin, idan ka ajiye zikirin a wurin da manzo bai ayyana ba, ka yi kuskure. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Idan dai kana so ka samu lada akan aikinka, to ka aje aikin wurin da manzo ya aje shi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan sallar farilla ai zikiri, sai kai zikiri bayan sallar farilla. Amma idan kai zikirin a bayan nafila, baka da lada. Amma waɗannan zikiri da muke magana akan su ne al-azkarul muqayyada, ba al-azkarul mutlaka ba. Al-azkarul mutlaka zikirin da ya zama a sake, kamar istighfari, kamar salatin Annabi, subhanallah bihamdihi subhanallahi al-azim la hawla wala quwwata illa billah, waɗannan nau'ukan zikiri dukkan su al-mutlaka ne, ana yin su a kowane lokaci. Amma idan kana maganar zikiri subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, yanda manzo Allah ya faɗa bayan sallar farilla, kaga an kayyade bayan sallar farilla, in kai a bayan nafila bai inganta ba. Wannan bayanin yana silsilatu sahiha hadisin mujallal na farko 162. Yace idan aka ba mutum kuɗin ruwa interest har suka yi yawan gaske, wato mutum yana ajiya a banki ya samu interest suka yi yawa, ko zai iya fitarwa ya rarraba wa ‘yan uwansa? Babu laifi don ka ba ma ‘yan uwanka sadaka, dama abin da ya waje ba a yi da su kenan. Haramun ne ka ci kuɗin ruwa ɗin, haramun ne saboda interest. Haramun ne kuma ka bar musu, saboda in ka bar musu wani ne zai amfani da shi. Saboda ka ɗauka ka sarrafa shi ta wajen sadaka, sadakan nan kuwa kowa yana cancantanta, har ma kafiri. Babanka yana cin sadaka, ɗanka yana cin sadaka, ƙaninka yana cin sadaka, saboda ka ‘yan uwanka ma kana ba su sadaka. Wannan yana cikin fatawar Lajina mujallal na 13. Sai ce ko za a iya ciyar da kifi da naman mushe? Shi Allah maɗaukaki bai ware mana abincin dabbobi ba, saboda haka dan an ciyar da dabba mushe ba nan ne laifin yake ba, inda laifi yake shi ne wajen samun mushe ɗin, kamar yadda Ibn Husaymi ya faɗa. Ya aka yi ka samu mushen, kaga cewa za ka yi, to cinikin mushe haramun. Ya aka yi ka samu mushe, an baka kyauta ne, ai kyautan mushe haramun. Wato duk abin da Allah ya haramta maka, to ya haramta maka mallakansa, mallakan nan ko dai ta ciniki ko ta kyauta ko aro ko kuma aro. Don haka idan mutum ya zama kamar misali a gidansa ne yake da kyanwa, wannan shine misali da Ibn Husaymi yayi. Kana da kyanwa gidanka sai ta mutu, da ka ɗauki kyanwan sai ka jefa a cikin gulbin da kake kiwon kifaye. Ibn Husaymi yace nan ba ka da laifi wajen Allah, saboda shi kifi dama ba a ce kada ya ci mushe ba, kai kuma ba sayan mushen kai ba, ba kyautanta aka baka ba. Amma kana tafiya sai ka samu wani mutum akuyarsa ta mu, sai ka ce da Allah ba ni wannan akuyar kai magonaki bina, to kaga zai baka kyauta, kyautan haramun kuma haram. Idan ciniki ma ka yi da shi, cinikin haram haram. Wannan yana cikin Al-Fatawar Kubra mujallal na farko 1933. Haka nan Subul Salam na Al-Imam Sanani mujallal na 36. Sannan koda mutum zai ci waɗannan kifaye da aka kiwace su da haram, babu shakka dole sai an tsaftace namansu. Idan aka ci namansu ba tare da an yi wannan tsafta ba, an saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanin sai yana cikin Irwaqu Galil hadisi na 2503. Duk wata dabba da aka kiwace ta da haram, ba a cin namanta sai an tsare ta, an yi kiwonta da halal na wani lokaci da ake iya cewa yanzu tasirin wancan haramun din ya fita daga jikinta, wanda malamai suke cewa aƙalla kwana uku ne game da kaji kananan halitta, kwanaki uku ne, saboda ka duk wata karamar halitta kwana uku ne, kamar tsuntsaye, kamar kifaye, kamar kwana uku ne. Idan dai ya samu kwana uku ana ciyar da shi zallan halal, to ana iya cin namansa, ana iya sai da shi, wanda shi ne kuskuren da ake. Baka riga ka tsare kifin ka tsaftace namansa ba, kana ɗiban kifaye sai ka je ka sayar, to ka sai da haram. Allah ya kare. Wannan ya ce limami ne ya ƙi amfani da microphone a lokacin sallah domin gudun kada ya yi riya. Ko ina matsayin wannan limamin bai yi laifi ba, amfani da microphone a lokacin sallah ba shi da ma'ana, saboda ainihin wanda ke jin sallan ma, wanda ke jin ana sallan bai da damar ya bi sallan daga gidan shi. Tunda bai da damar bin sallan daga gidan shi bai da wani tasiri, abinda malamai suke magana a kai. Malamai da dama kamar Ibn Kufaymin ya yi magana a kan buɗe microphone a lokacin sallah fatawa majmu'u fatawa mujallal na 13 shafi na 74 zuwa 96 ya yi magana mai tsawo a kai. Kiran sallah akwai ma'anar a yi amfani da microphone. Iqama akwai amfani a yi ma'anar a yi amfani da microphone. Amma ita kanta sallan ne ma'anar amfani da microphone. Shi Ibn al-Usaymin a fahimtarsa ba ma'ana. Saboda me? Saboda idan aka buɗe microphone ana sallah, wanda yake ci bai zo masallaci ba, ba shi da ikon ya bi sallan da wannan sautin, in ya bi ma ba shi da sallah. To sanar da shi da aka yi mai ma'anarta. Idan ka ce farkarwa ne, ai an riga an farkar da shi ta wajen kiran sallah, ta wajen iqama, don haka yasa yake cewa shi bai ga ma'anarsa ba. Amma akwai malamai da suke ganin babu laifi. Wannan yasa kake gani ana yi a masallacin Makka da na Madina ba laifi ba ne, don an yi amfani da microphone a lokacin sallah. Ba da ba ne, domin sau da yawa akan ɗauke wuta idan ana sallah. Da yawa da an ɗauke wuta sai hankalin mutane ya tashi. Wasu kuma za ka samu limamin ma ba yi da sauti, bai iya daga murya. Saboda haka samun microphone ɗin yana zama muhimmin abu. Yana zama muhimmin abu saboda masu sallah su ji, waɗanda ma ke waje, in Allah ya sa an samu sahu da dama, su ma su ji sautin imam. Ba tare da an samu matsala ba, amma don mutum ya ce shi ba zai amfani da shi ba, bai saba wata ka'ida ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.